ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kanji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin musyinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam, shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC. Shirin namu na yau zai ketara ne zuwa maradi a jamhuriyar Niger, inda kuma muka duba matsalolin da dakunan karatu da aka fi sani da library ke fuskanta sakamakon shigowa ko amfani da kafofin sadarwa na zamani. Ya zagade dakunan karatu na gwamnati a wasu manyan biranen jamhuriyar Niger na fuskantar koma baya sakamakon raguwar masu amfani da su, lamarin da wasu manazarta ke cewa yana nuna raguwar ɗabi'ar karance-karance musamman ma dai a tsakanin matasa ƴan makaranta. Kazalika dakunan karatun suna fuskantar matsalar kuɗi da rashin isassun fasahohin karatu na zamani da aka fi sani da ICT. Mansur Sani wakilin mu na Maradi ya ziyarci wani ɗakin karatu da aka gina sama da shekaru 30 da suka gabata a Maradi domin ganin yadda lamarin yake. Don haka zan ja baya domin barin ku da wakilin namu domin gabatar mana da tsarabatarsa. Don haka Mansur, idan ka shirya ja mu je.
Ɗakin karatu na Bibliothèque Point d'Interrogation da ke Maradi, Jamhuriyar Niger, wanda wani ɗan ƙasar Faransa Jacques Léon ya kafa a shekaru 30 da suka gabata, na cikin ɗakunan karatu mafi jimawa a wannan jaha. A lokacin da ɗakin ke gane rashi, wurin tuka yake yi da mutane masu zuwa karatu, kama daga ɗalibai da sauran mutanen gari. Amma a yanzu, kamar sauran ɗakunan karatu na gwamnati a wasu sassan Niger, wannan wuri ya fuskanci koma baya sosai sakamakon rashin samun masu zuwa karatu kamar a baya, da rashin kuɗi da kuma rashin kayan karatu na zamani. Hakan yasa masu tafiyar da wannan ɗaki na karatu Bibliothèque Point d'Interrogation sallamar ma'aikata da dama. Habibata Inusa, shugabar ɗakin karatun na Bibliothèque Point d'Interrogation, ta yi tsokaci a kan lamarin.
Na a lokacin nan, wanda dai ke zuwa a ce an rubuta sunan shi yana ɗaukar littafi, dai gaskiya muna samun abin da ya kai wajen 5,000 ga shekara. Amma kaga a yanzu nan, sai ma mun tashi mu da kanmu muke taya cikin lakulin nan, muna jiya muna kamar talla muke na wannan ɗakin karatun nan namu.
Hafizu Adamu na ɗaya daga cikin matasa da yanzu haka suka fi mai da hankali wajen amfani da wayoyin zamani domin karatu. To ko me yasa haka?
A gaskiya ban zuwa, mafi aksari dai ina utilizan wayata da ita nake yi ta internet. Ko yanzu aka aza abu, ina samun shi ta sauri kusa ga bibliothèque.
To sai dai Hajiya Habiba da ke zama shugaban ɗakin wannan karatu, ta mai da martani game da irin wannan hujjoji da matasan ke bayarwa da kuma sakonta ga iyaye da malaman makaranta da kuma gwamnati.
Wannan internet din da ake kawowa shi yana ƙara rahwata da yaro, sai ya lalace ya ragwance bai san bincike, sai dai a bar in tuntubo wani ya riga ya aikin ya sa a cikin inji kurin in dinko in kawo. To wannan kuma bai baka ilimi, ba daidai yake ba da littafin da zaka doka kana tattabawa ka karanta in ka gaji ma ka aji, wancan sai ma in kana da kuɗi ne zaka sawa kannan ka bin kai wannan bincike. Ga da uwaye mu sun da suka samu karatu ko lantarki babu, kuma masha Allah an samu ai karatu. To yanzu yaro yana da komi da komi. Kuma na biyu, kamar uwaye ba su ba yara goyon baya na su ci gaba daga lakwal, kuma a tai kuma wani wuri a ƙara sani, sai a ce a'a na kai yaro lakwal can da ya kamata komi yaro ya tsinto. Kuma na uku, akwai mushanni, su ma mushanni suna da gazawa, don wasu mushannin ba su ma da ilimin. Kana zuwa ka ɗauki abin da kake so, in nan kake so ka karanta, in tahiya ma za ka yi, ka yi sati biyu ka ƙare kuma ka zo ka maida ka ɗauki. Ai ina ga ba babbar kyauta da kake haka. Kuma Maradi ta samu wannan kyautar wanda duka jahohinmu na nan ne, babu babban ɗakin karatun da ya samu irin wannan. Kenan don haka uwayen yara da mushanni da su yara da Allah su sa himma, don ilimi bai da iyaka kuma bai da tsada, ko nawa kasa ka samu ilimi ka zaka amfana da shi.
Masu iya magana ke cewa san darajar kashi yasa kare ya ci alli. Murtala Salisu Hamza, wani matashi da ya ci moriyar wannan ɗakin karatu na Bibliothèque Point d'Interrogation, a lokacin da yake karatun neman jarabawa. Ya bayyana dalilin da yasa yake baiwa wannan wuri gudunmuwa a halin yanzu a matsayin shi na dan aikin sa kai.
Eh, lalle wannan biblioteka na cin murya sosai, kuma ma in ce ina cikin cin murya saboda lokacin da na sanyo kawana na wuraren ina aji wanda daga shi sai terminal, kuma lokacin nan ne na samu nan dan tare an kudi na nazo na yi maka ina kati da kaina ha aka kai inda wannan karatun da nake ya bani dama shirye jarabawa ta ta matakin zuwa jami'a ba tare da na fuskanci wani kalubale sosai ba. Na karanta littattafai da dama, kuma ya bani dama samun fahimtar wasu darussuka sosai da sosai akan abin da ake koya mu, wanda yau cikin unhanin na har ya kai ni da kaina ina nan ina kawo gurin matawan gauri a matsayin wanda yake dan bada taimakon shi dan ganin wannan wuri ya ci gaba da kawo aikin shi da kuma tallafa ma 'yan makaranta da sauran malamai.
To masu sauraro, a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Maradi Mansur Sani da kuma wanda tudaidaita shirin da bada umarni Julie Leather Station da kuma abokan aiki da ke birnin Washington DC. Naku Babangida Jibrin ke fatan sharuwar lafiya, sai wani mako.
Shan hakika ba da tangarda ba, kanji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushinku.